자, 궁금한? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود وديا سبتك الله سبحانه وتعالى بهذا ما أن صفيا تأصبر عشرين قوت شعبان الشكرة دبو يا دليل هدو دتلاتين دهدو وإن هجر من زم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وان دي دا 29 ga watan 6 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya kuma a ci gaba da karatunmu na littafin al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan na shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah tabaraka wa ta'ala za mu tashi a yau a darasinmu na 40 a wannan littafi kuma a makon da ya gabata dama mun karanta sharhi da ta'aliki da malam Salih Ali Sheikh Yamana a ƙasa yau zamu dawo kan matanin littafin da abin da ya ambata amma dole zamu dan waiwaya baya dan zancen namu a jerin sa ya hade asalin dama maganar da malam yake yi har mai sharhin da ta'alikin ya tsaya ya masa yayi bayani akai yana magana ne akan cewa duk mutumin da ya saba wani abu daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi yana mai bin wani mutumi yana zaton cewa shi wali ne to fa ya gina lamarin sa ne akan cewa wannan mutumin waliyin Allah ne waliyin Allah kuma ba a sabawa abin da ya zo da shi wannan shine asalin abin da ya gina maganar sa akai shi yake cewa da koda wannan mutumi ya kasance daga cikin manyan waliyan Allah kaman manyan sahabbai da tabi'ai wanda waɗanda suka bi su da kyautatawa sai ce to ai ba abin komai na abinda wato ya saba wa littafin almana ba abin sa cikin abin da ya saba wa qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane ne koda sahabi ne daga cikin manyan waliyai a tsakanin su mun gani idan daya yayi abin da ya saba wa qur'ani to ana cewa ya hakura ne a kyale ra'ayin sa sai a bi ra'ayin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana zancen waliyai ko ba wanda ya kai su to kaga ashe kenan bai dace ba a samu wani ko saboda ana zancen waliyi ne sai ya zama cewa duk abin da ya faɗa za a bi maganar sa koda ta saba wa ta Allah ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai yake cewa ina ga wani wanda ba shi ba a yace da yawa daga cikin masu irin wannan abu zaka sami asalin abin da suke gina maganar nan akai dan su gane cewa mutum waliyi ne ba fa wai suna duba halayensa bane da dabi'unsa da biyayyarsa ga Qur'ani ko hadisi a'a suna duba cewa wani abu ne ya bayyana gare shi ko wata mukashafa sai ya faɗi wani abu dai da ake ga kaman wani abu ne na gaibi wani sirri an dan bude masa wani abu wai na gaibi ko kuma wasu al'amura na abun ban mamakin da ya saba wa al'ada misali a ce ya nuni zuwa ga wani sai ya faɗi ya mutu ko a ganshi yana yawo a sama kaman tsuntsu ko kuma a ce ya tashi zuwa maka ya je ya dawo a lokacin da ba a saba a gani a cikin sa mutum ya je nan da nan ya dawo ba ko kuma a ce yana tafiya akan ruwa da makamancin dai waɗannan har inda ya kai inda yake fadin waɗannan yace to duk me wannan abu ko an ga yana wannan to ba a ruduwa da shi har sai an lura da biyayyarsa ga Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ne dama inda muka tashi yawa sai ya ce to wa karamatu awliya'illahi ta'ala a'zamu min hadhihi al-umur yace karamar waliyai indai ana lura da ita ne a kafa hujja da ita sai ya ce to karamar waliyai a dittafa waɗannan abubuwa din mana wannan abubuwan ban mamaki ya ce mutum yana yawo a sama ya tafi nan da nan ana zaune da shi a ce ya je maka ya yi sallar la'asar yanzu ya dawo muna zaune da shi a da irin waɗannan abubuwa ko ya nuna wani ya mutu ko a ganshi yana yawo a sama ko a je bakin ruwa sai ya taka ruwan ya tafi kamar wato akan tsandauri yake tafiya da makamancin wani ya ce waɗannan abubuwan mamaki ne haƙiƙa gaskiya ne to amma karamar waliyai ta fi waɗannan abubuwa ba ta haka ake gane ta ba sai ce wa hadhihi al-umuru al-khariqatu lil'adati waɗannan al'amuran da suka saba wa al'ada suke keta al'ada da ba a saba ganin su ba وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله كودا دي مي إلن سو زي إيا زما ولي غا الله فقد يكون عدوا لله تو زي إيا زما ما مكين الله دم كاغا متن ياي إلن وأنن الأمران با لليني يزما ولتكا تي تسا وأنن أبو يفاربا يسي فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار irin waɗannan abubuwan ban mamakin ana samun su daga wurin da yawa ma daga cikin kafirai wal mushrikun da mushrikai wa ahlil kitabi da mabiya wato da yahudawa da kirista ana samun suna wannan ai kun sha ganin lokacin da za a ce ga wani babban malami na kirista misali ana taro ya zo yana yin wasu abubuwan mamaki har ana zuwa da wasu ƴan kore a ce yanzu nan ga wani gurugu sai ya shafa shi sai ya tashi ana yi wannan ko ba a yi idan suna wa'azin su ko suna son su ja hankalin wasu mutane su zo su shiga addinin su sukan yi wannan dan su rudi jahilai cewa ga wani fada ko ga wani babban malamin su ya zo daga wata ƙasa ya taba gurgu ya tashi sai a zo a ce ma ga wani ba shi da lafiya shekara da shekaru ya kasa motsi ya kasa komai ba san inda yake ba sun taba shi sai shi ma ya tashi kaga wannan kiristoci ne ba ma musulmi ba amma sun yi irin wannan abun mamakin an gani alal aqalla ido ya nuna an yi ku fahimci abin yawa ganin idon ake faɗa cewa an yi abin kuma idan jama'a ya shaida an yi hakanan za ka samu mai tsafi ma zai yi maka mai abinan rufa ido da ake cewa masu yawo a kasuwannin nan kasuwar ƙauye duk sati su zo suna yin wasu abubuwa na mamaki don jama'a su gani a ce ai gashi ai yanzu nan yayi kaza in masu sa allura tana fitowa daga hancinsu nan ƴan shanci da makamancin waɗannan abubuwa duk ana yin abubuwan ban mamaki kuma koyaushe kowa ya sani yana gani haka ne ko ba haka ba yauwa sai ce don haka wannan abubuwa ba su ne alamar cewa mutum waliyi ba ne yanzu lokacin da ka ga mai irin wannan siddabarun a kasuwa yana yi ana jefa masa ɗan taro da naira ai kai kanka ba ka kawo cewa wannan saboda walittakar Allah ne za a ce wani siddabaru ne wani sihiri ne nasa yake yi amma ba ka kai shi ba kusa da Ubangiji saboda dama gashi da harkar da kaɗe-kaɗe ake yi da abubuwan da yake saban Allah ne don haka kai ma ba za ka kawo cewa wannan mutumi walittaka ce ta sa yake ba ashe kenan abubuwan ban mamaki ba su ne alamar walittaka ba kun gane wannan sosai yauwa to ana samu daga ahlil kitabi wal munafiqin yace wa takunu li ahlil bid'i haka nan munafiqai ana samu kuma daga ƴan bid'a mutumin da yake an san shi ba ruwansa da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hanyar sa daban ta bid'a wanda ya kirkiro ta ko kuma wani kirkiro masa shi ya bi duk ana samun waɗannan abubuwan mamaki daga bakin su daga aikin su yace wata kunu min ash-shayatin kai takan kasance ma daga aljanu shayatin ana nufin aljanu yawa fala yajuzu an yuzanna dan haka ashe bai halatta ba a riƙa zaton anna cewa kullaman kana lahu shay'un min hadhihi al-umuri annahu waliyullahi cewa duk wanda aka ga irin wannan abubuwan mamakin suna faruwa a hannunsa shikenan sai a ce ai wannan waliyi ne wannan sam hanyar walittaka daban hanyar waɗannan abubuwa daban don haka karamar waliyai tafi wannan abun duk da ake faɗi ba kuma ita bace sai ce bal kai bari abin da yake faruwa shine yu'tabaru awliya'ullahi ana lura da wani waliyin Allah ne a gane cewa waliyin Allah ne bi sifatihim su awliya'ullahi ana gane su ne da siffofinsu wa af'alihim da ayyukansu wa ahwalihim da halayensu na yau da kullum allati dalla alaiha alkitabu wasunnatu waɗanda qur'ani da sunna suka nuna ahwal ana nufin wasu abubuwan da za su iya faruwa na ɗabi'u ko kuma alaƙar su da ubangiji irin abinda zai bayyana daga gare su wanda dai qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi nuni gare su sai ce wa yu'rafuna kuma ana sanin su har yanzu bi nuril imani wal qur'an da hasken imani da qur'ani shi waliyin Allah kana ganin sa akwai haske na imani da annuri na alqur'ani tare da shi ba za ka ganshi da kazanta yamanyama kuma ga saban Allah kurukuru ga datti da rashin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsari ga kaɗe-kaɗe ga abubuwan don kawai yana yin abubuwan mamaki ko makawancin wannan duk ba alama ce ta cewa waliyi ne na Allah ba a'a sai an ga halaye da siffofi
na mutanen kirki tare da shi tsoron Allah taqwa baya sabawa Allah duk abinda Allah ya hana baka ganin sa yana aikata shi kurukuru yawa yace wa bi haqa'iqil imani kuma ana gane shi ne da haqiqanin imani abubuwan da su ne abinda suke tabbatar da mutum mai imani ne albatina na tamboye wanda kuma ana ganin alamar su a fuskar mutum in mutum mai gaskiya ne ana gane alamar gaskiyar nan tasa tun daga maganar sa kuma da na shage ya mana wata magana Ibn Taymiyyah ke cewa yana cewa wallahi duk mutumin da yayi ƙarya in dai mutum ƙarya ce kuma ya rayu a kanta to ko ba dade ko ba jima wata rana sai ta bayyana cewa ƙarya yake yi ala falatati lisanihi a maganar sa kawai yana magana kana kallon sa zuciyarka za ta tabbatar maka mutumin nan ba da gaske yake ba ai akwai maganar da mutum yana yi kana kallon sa kana cewa da alama mutumin nan wallahi har zuciya yake fada ana wannan ko ba ai akwai kuma wanda kana ganin sa yana magana sai kai yale su dai ba a san da ciki na ciki to wannan abun yana bayyana ga duk mai hankali kakan gane mutumin da yake makaryaci ne to duk mutumin da yake waliyin Allah ne baka ganin alamar ƙarya tare da shi baka ganin alamar cewa yaudara yake kuma baya irin abin da zaka ce kha'inatul ayuni abinda yake idan sa yana wani abu ne yaudaran mutane daban da abin da ke cikin zuciyarsa shi yasa yake fadin cewa albatini haccan cikin zuciyarsa alamar kenan yace wa shara'il islami adh-dhahira sannan kuma kana ganin sa yana tsayuwa yana aiki da shari'o'in musulunci bayyanannu to anan magana take yawa duk mutumin da zai zama wali tilas ka ganshi yana aiki da shari'ar musulunci wace bayyananniya ba ruwanka da zancen wai shi ya yarda da wani ilimin batini da menene batinin sa da awasa ce yawa shi ya faɗi wannan maganar mu ba mu yarda da cewa yana da wata alaka da wani ilimin batini ba maganar ita ce lalle ya zama yana aiki da musuluncin nan zahiri bayyananne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma da shi ya amfani an ga annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci shine limami shine jagora an je jihadi da shi shine shugaban jama'a kuma inda yake zaune majalisarsa shine alkali shi ke cewa ayi kaza a bar kaza a aikata kaddagun wani shugaba wanda ya laifi a zo ayi masa hukunci na adalci duk waɗannan abubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan abun a gani kuma shine shugaban dukkan manzanni da annabawa da waliyan Allah ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma za a kira sallah a tashi shine a gaba yayi amma wanda zai zo ya zauna a kira sallah ba zai ba sai ce muridai su je su yi sallah shi yana zaune ba a ga yayi sallah ba azumi da ma ba wanda yake ganin sa alamar baki sannan kuma wani ka ganshi ma yana aikata abubuwa sabani abinda Allah madaukaki yace ayi ko kuma yana aikata abinda Allah madaukaki ya haramta kurukuru ana aikata zina ana luwati ana sharri iri ana yawo da mata tsirara da makamancin waɗannan abubuwan kuma duk a dauka cewa wai waɗannan waɗanda suke kan hanya ce wai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan ba zai yiwu ba dole sai mutum ya zama yana bin shari'ar musulunci zahira yawa ba zai ce wa aikin haji kauyanci ba ba zai ce wa umara bata lokaci ba zai ce wa sallah bata lokaci ba duk wanda yace da sallah da umara da aikin haji da duk bata lokaci ne kauyanci wannan kafirci kenan Allah madauki ya sauki yawa ba zai yiwu a cikin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a samu irin wannan maganar ba dole ya zama mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mai aiki ne da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a matsayin addini to sai ce misalu zalika misalin wannan anna hadhihi al-umur al-madhkurata cewa waɗannan al'amura da aka ambata wa amsalaha da makamantansu qad tujadu fi ashkhasin zaka iya samun su abubuwan ban mamaki ne yake faɗa wannan abun ban mamakin da za a ce khawariqul ada zaka iya samun su a wasu mutane wa yakunu ahaduhum la yatawaddau kaga ɗaya daga cikin su ma ko alwala ba yayi shi Ibn Taymiyyah a lokacin da yake rubuta wannan abubuwan fa harkar irin wannan sufancin nan da me ya kai ganiyarsa duk abin da muke gani nan yanzu ana yi a da duk an yi shi ba bakon abu bane yawa a sai shi wala yusalli salawatul maktuba ka ganshi ba ma ya sallar farilla da take wajibi akan mutane baya yi ba za shi masallaci ba ko kuma ma a masallacin yake ba za a yi da shi ba bal yakunu mulabisan lin najasati kai zaka ganshi ma yana sanye da najasa yana cakude da najasa a cikin abubuwansa mu'ashiran lil kilabi yana zaune cikin karnuka da shi da kare ya motsa nan kare ya motsa nan kare tare ake komai tare da shi ya'wi ila al hammamati wal qammamin sanan yana ko yana tattara yana koma zuwa ga bayan gida da wurin jefa kazanta shine wurin gumama inda za a jefa kazanta wal maqabir da makabarta wal mazabil da bola duk ma'anar su daya ra'ihatuhu khabithatun wari yana wari mummunan wari bashi da dadi warin nasa la yatatahharu taharata shar'iyyata kuma baya tahara tahara wato wanda take ta shari'a ba ruwansa da tsarki ba ruwansa da alwala ba ruwansa da duk abin da musulmi suke yi wala yatanazzafu ga kazanta baya tsafta yace wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam gashi kuma manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallama ya ga ya mana la tadkhulu al-mala'ikatu baytan fihi junubun wala kalbun mala'iku ba sa shiga gidan da akwai mai janaba ko kare wannan haka yake wannan riwayar amma asalin hadisin kamar da yake gashi nan ya waye na muna a ƙasa wannan hadisin isnadin sa da'ifi ne da wannan lafazin yawa ahmad ya ruwaito shi a musnad nasa haka nan ibnu adi fil kamil haka yana nan a cikin ya wurin abu daud sun ruwaito af isnadin akoni abdullahi bin nujay al hadrami wanda al imam al bukhari yace akwai magana a kansa shine fihi nazar kuma sannan malam albani ya raunana hadisin a littafin aljami da'iful jami mun san aljami usagir ko na suyuti da malam albani ya masa aiki ya ware sahihin jami da kuma da'iful jami to yana nan hadisi na 6203 yace amma wannan hadithin ya inganta ta wata fuska din ba da wannan lafazin ba banda maganar wa junub in ka cire mai maganar mai janaba to hadithin ya inganta cewa mala'iku ba sa shiga gidan da yake akwai kare ya zo da wannan da kuma sura sura shine hoto hoto ko na gunki mai inuwa ko kuma wanda yake akwai zane-zane a ciki a wanda yake na wani abu mai rai din da aka zana wani abu mai rai yawa to kuma aka rataye shi ko makamancin wannan mala'iku ba sa shigowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a sahih bukhari kamar da al-imam al-bukhari ya ruwaito daga hadisin ibn umar la tadkhulu al-mala'ikatu baytan fihi kalbun wala tasawir wannan shine riwaya ingantacciya da ta zo a cikin sahih bukhari tayyib dan haka me yasa malami ka wannan hadisin da kuma ma hadisan da zamu zo mu ji su ga sunan a gaba yana so ya ga mana ne cewa waɗanda ake ta da'awar shiwa waliyai din nan ne zaka gansu ga kazanta wani ma bashi da hankali wani ma mahaukaci ne kuma kullun alaka sama da karnuka amma saboda yayi abun mamaki sai a ce a'a ai wannan waliyin Allah ne yawa to sai yake cewa kuma har yanzu wa qala an hadhihi al-akhliya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan wuraren bayan gida shine akhliya wuraren da ake biyan bukata al-khala yace inna hadhihi al-khushusha muhtadara waɗannan wurare da ake tsugunawa a biya bukata a cikin su shine hushush a kanif wurin bayan gida kenan toilet yace waɗannan wurare muhtadara ana halartarsu nan ce muhtadara ai yahduru hashayatin shaytanu suna halarta su shi yasa sai yake cewa duk mutumin da zai shiga bandaki in zaka shiga wurin bayan gida ka ce a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith ko allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith saboda me dan kana fadin waɗannan abubuwa din su aljanu yutakhallasu minhum bi dhikrillahi tabaaraka wa ta'ala duk inda aka ce ga aljani yana wurin kuma shaydan to in kai ambaci ubangiji zai tafi wannan sanannen abu ne kaga saban dan adam shi yutakhallasu minhu bil kalimati at-tayyiba in mutum baka san sa a wuri kai roke shi ya tafi amma aljani kana ambatan sunan Allah to kace a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith zai kama hanya ya tafi wannan kalmomin sun fi karfin sa fin karfin da ba wai cewa zai yi ban yadda da maganar ka ba a'a tashi zai bar wurin don haka sai ka biya bukatarka ba tare da ya cutar da kai ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana a wannan hadisi yawa sai ce wa qala har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akala min hataini shajaratayni alkhabithatayni fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu banu adam duk mutumin da yace daga bishiyoyin nan guda biyu ya kira su bishiyoyi yana nufin dai daga wannan ɗan itace guda biyu yana nufin tafannuwa da albasa duk mutumin da yace tafannuwa a gidansa ko yace albasa to kada ya zo masallacinmu masallacin wa yake nufi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne yake faɗi wannan magana sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yace tafannuwa ko yace albasa to kada ya zo mana masallaci fa innal malaikata domin ku wa malaiku tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam suna cutuwa malaiku suna cutuwa da abin da dan adam ma ke cutuwa da shi dan adam hankalinsa yakan tashi in yaji warin tafannuwa da warin albasa haka ne ko ba haka ba kana ji sai ka ji hankalinka ya damu baka da natsuwa to idan mutun ya zo daga gidansa ya ce tafannuwa ya shafa a jikinsa dan maganin sanyi ko makamancin wannan zaka ga cewa ba za ka natsu ba in ya tsaya kusa da kai ka toshe hanci ka juya nan ka gyara nan duk baka da natsuwa har a gama sallan nan to annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake cewa duk wanda ya ci wannan da tafannuwa da albasa wanda ta kai zai bayyana zai sa warin yana bayyana to kada ya zo masallaci domin idan ya zo zai cutar da mutane kuma tunda mutane suna cutuwa to mala'iku ma suna cutuwa da abin da mutane suke cutuwa da shi ai mun fahimci abin ko ma'ana dan haka kenan kaga ashe za a zo ai sallah mala'ikun rahama babu su a wuri yawa dan mana su ga mana wancan cewa mala'iku ba sa shiga gidan da yake akwai kare malami sun yi maganar cewa abinda ake nufi a kowanne mala'iku ake nufi suka ce banda mala'iku masu rubuta ayyuka mala'iku masu rubuta ayyuka suna tare da kai ko ma ina ka shiga duk kazantar da kake ko me kake suna tare da kai za su rubuta abin da kake mun gane wannan dan haka malami suka ce ana zancen kamar da al-Khattabi ambata cewa ana magana ne akan mala'iku masu sa albarka a abubuwa da mala'ikun wahayi domin asalin wannan hadisin a wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi alƙawari da mala'ika Jibril zai zo gida wajensa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna ya jira har lokacin yayi bai ga mala'ika Jibril ba har ya damu kunga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutumin mala'ika Jibril ne domin shine ke zuwa da sako daga Ubangiji daga ya ga ya dauke wani lokaci bai zo ba Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya damu ko Allah ya yi fushi da shi ne Allah ko ba zai fushi da manzansa ba sallallahu alaihi wasallam to shine sai ya damu me ya faru ne me ya faru sai ya fita ya duba inda ya saba ganin sa in ya zo kafin ya shigo gida ya same shi sai ya duba ya same shi a waje sai ya gaya masa ai na damu cewa baka zo ba ina ta jira sai yake gaya masa ai akwai kaza a cikin gidan shi yasa ba shigo ba yace akwai zane-zane na abu mai rai hakan nan kuma akwai randa yake akwai dan kuikuyo ya shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bai san da shi ba dan kuikuyon kare aka je aka bincika sai da aka fidda shi to shin har malamai suka yi ta magana anan cewa shin nan za a ce wanda ya aje yayi laifi ne yayi haram ce a'a idan mutun ya san da shi ya aje to anan laifi ke zuwa amma wanda bai sani ba mala'ikan zai ki shigowa saboda su din ko in dai akwai ba za su shigo ba sannan malami suka tattauna kuma har yanzu cewa kamar yadda yake gashi nan zamu zo mu gani a wani hadisin na gaba cewa banda karen da aka ba da izinin aje shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi istithna'in kare ko nau'i uku da wanda ake farauta da shi da wanda yake wato ana yana gadi da kuma wato karen da ake kiwo da shi wanda ake hada shi da dabbobi ya kiwo wanda duk ya halatta a aje shi to baya cikin wanda mala'ikun za su ki shiga gida saboda shi yawa galibi kuma zamu ga waɗannan ba a cikin gida ake aje su ba suna da wurin su ko a gona ko makamancin wannan yadda in aka tashi amfani da su za a sake su daga inda suke yau amma wanda zai aje kare irin dan sha'awa haka kawai wani ma ka ga gado ɗaya suke kwana da shi kana kallon lamarin turawa ko yauwa wani ya kwanta da kare a ganansa har yayi kisin kare saboda tsabar san kare har yayi wasiya in ya mutu dukiyarsa gaba ɗaya a hana matarsa da ƴaƴansa ya ce kare za a biwa kare to irin waɗannan masu aje kare domin wannan sha'awar a da su ne ake magana amma wanda yake aje a waje ba a cikin gidansa ba yana gadi a kofar gida baya ciki da fatan mun gane amma a kowanne yake kuma su kullun suna hulɗa da kare ya jawo shi nan ya bashi abin ya shiga ɗakinsa da shi to duk waɗannan suna cikin wanda in akwai su mala'iku ba za su shigo ba akwai dai tattaunawa da yawa malaman sun ambata shi in mutum ya duba sharhin hadisan duk da mawdu'in mu ba na wannan maganar bane kawai hadisan sun shigo ciki ne kuma galibi in ana wani abu in ka shiga wani bayanin dogo a wani abu sai ka fita daga maqsudin ka zancen mu da muke shine masu abubuwan mamaki akan samu wasu masu hulɗa ma da karinka yawa to wannan ba alama ce ta cewa waliyan Allah bane a duba halin abin da suke aikatawa shikenan zancen da yake yawa wannan kuma maganar mutum ya ci waɗancan abubuwa guda biyu ko albasa ko tafannuwa shi ma ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne muttafaqun alaihi cewa idan mutum ya ci waɗannan abubuwa kar ya zo masallaci shine har malamai suke tattaunawa shin to waɗannan abubuwa haramun ne kenan ahlul zahir masu bin yan zahiriya kenan akwai daga cikin su waɗanda suka ce to haramun ne cin tafannuwa da albasa amma magana ingantacciya ba haka bane yawa amfani da tafannuwa da amfani da albasa halal ne saboda ya zo sahihi uruquru a cikin sahihi muslim an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi wannan hadisi to waɗannan abubuwa sun zama haram kenan sai ya ce a'a yace inni la uharrimu ma ahallallah yace bazan haramta abinda Allah ya halatta ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga nuna kenan ba haram bane waɗannan abubuwa din guda biyu sai dai duk abinda zai cutar da mutum da warinsa to in za a zo masallaci kar a ci shi zancen kenan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to akan sa kuma wannan malamai suka kiyasin duk abinda za a ji damuwa saboda samun warinsa a masallaci a shekenan sai malamai suka ce duk mutumin da ke shan taba to kada ya sha taba ya taho masallaci warin bakinsa zai damu mutane a lokacin da ake sallah kuma yana cutar da mutane saboda wannan warin nasa idan mutum taba ta dafe masa jiki ta dafe masa baki ta dafe masa hannu har kafarsa za ka ga tana baki kaga dai ba da kafa ake shan taba ba ko amma sai ka ganshi duk yayi baki komai nasa yayi baki kuma duk inda ya matsaye ka za ka ji damuwa to wannan shi ma an hana shi a lokacin da ya sha ya zo mutane masallaci wannan yana nuna mana kuma saboda khubuthin wannan abu kuma dama saboda nasoshi daban dai da Allah madauke ba mu labari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa taba tana shiga cikin haramu kamar da malamai suka yi maganganu na kwalkwalewa akan wannan matsala magana mai karfi ita ce taba haramun ce yawa kar a ce wai karashiya ce wai shan ki banza barin ki banza ba haka bane duk abin da zai cuce ka haramun ne ka ci shi in dai har zai cuce ka babu abin ko babu wani mutum a duniya kuwa da zai ya saba akan cewa taba tana cutar da dan adam babu wani amfani da take maka banda kashe maka huhu da bata maka jiki da sawari ko likita ne yake sha ka ganshi yana sha to ya san haram ce ai ya san cewa tana cutarwa don haka a shekenan ba za a kafa wani dalili da wai rashin ambaton sunanta a Qur'ani ya zama cewa shikenan za ta zama ba haramun ba duk abin da ke khabisi ne to shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haramta shi to don haka ashe kenan duk mutumin da zai zo ya cuci mutane da warinsa kada ya zo masallaci haka nan kuma malamai suna cewa mutumin da zai zo masallaci jikinsa na tsami yana hamami saboda ya dade bai wanka ba ko kuma wandansa na can ciki yayi wajen wata uku ma wani bai wanke shi ba akwai masu irin wannan ko ba haka bane kana zama kusa da shi zaka ji wani tashin hankali gaba ɗaya kamar ka fita daga masallaci wannan duk ba daidai bane ya kamata jama'a musulunci bai koya mana kazanta ba ya koya mana tsafta ne ya kamata duk inda mutum zai shiga ya zama yana da tsaftarsa ba wai cewa wani dan gayu bane ba wannan ake magana ba amma tsafta shari'ar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam don haka karkai abinda zaka cutar da mutane sannan kuma yace wa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karbar abu sai mai tsarki don haka kada mutun ya rika yawo da hulda kuma da kazanta wa qala a wani hadisin kuma yana cewa inna Allah nadhifun yuhibbu an-nadhafa Allah mai tsafta ne yana son tsafta sai dai wannan shi wannan hadisin bai inganta ba yawa da wannan lafazin da'ifun jiddan Tirmidhi ne ya rawaito shi da Abu Ya'la akwai Khalid ibn Iyas malaman hadisi sun ce maturuki ne maturukul hadith ne kuma hadisin shi ma Albani ya da'afa shi a da'ifu a At-Tirmidhi wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace khamsun min al-fawasiq abubuwa guda biyar dabbobi guda biyar suna daga cikin fasikai fasikai nan ba ana nufin fasikai masu laifi kaman fasiki dan adam domin asalin lafazin fisqu me ake nufi da shi shine al-khuruju an ta'ati Allah fita daga da'ar Allah shi ake nufi da fisqu yawa to waɗannan malami sun ce ana kiran su fasikai ne li khurujiha anis salamati ila al-idrar saboda fitassu daga zaman lafiya da kwanciyar hankali su koma zuwa ga cutarwa dabbobi ne masu cutarwa waɗannan da zamu ji don haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadin yake magana akan su yace khamsun min al-fawasiq yuqtalna fil hill wal harami ana kashe su ko a wajen harami ko a cikin harami hill shine duk inda ba harami ba haramin makka mun gane yawa mun san area ce in an ce harami wata boda ce sananniya in mutum ya je maka daga dabda maka da kuma area da suke zagaye da maka ana ce mata harami ba iya masallacin ba ba iya kuma ɗakin Ka'aba ba yawa to wannan wuri shi ake ce ma harami to duk inda ba nan ba in ka fita daga nan kai fita waje shi ake ce ma al-hil waɗannan abubuwan duk inda ka same su masu cutarwa ne ana kashe su da me da me sai ce al-hayyatu macijiya wal fa'ratu da bera saboda ta'adin da yake da satar da yake da batawa mutane kayan su a gida yawa wal ghurab da hankaka wal hada'a da shirwa waɗannan saboda an ce suna daga cikin siba'ut tayri a cikin tsuntsaye suna kai wa sauran abubuwa hari kamar zaka iya ce musu kamar namun daji ko zakoki ne a jeji to suna hari suna cin dabbobi ko suna dauke wa mutane kamar tsuntsaye da abin nan tsuntsayen su da kaji da makamancin wannan shine fusukin da suke yi wal kalbil aqur da kuma kare mahaukaci karen da in ya ciji mutum mai rabies wanda zai haifar da ciwo idan wato ya ciji mutum don haka duk waɗannan in an gansu kashe su ake mun fahimci wannan yawa to kaga mutumin da yake hulɗa da waɗannan kullun nan kare damansa kare hagunsa kare yaushe zai zama yana cikin tsaftar da za a ce waliyin Allah ne shine asalin da yasa ya kawo waɗannan hadisan yawa sai ce wa fi riwayatin a wata riwayar al-hayyatu wal aqrab yace da maciji da kunama har kunama kana ganin su da amma ba zantan salamu alaikum ko ba haka bane yawa kowa ya san wannan abu da kaga kunama dama neman abin kisa ake dakuwa daga an ga maciji me ake neman abin kisa ake ba magana don haka ba laifi bane don an kashe waɗannan duk inda ka gansu domin asalin su cutarwa za su ba za su ga wani motsi su kyale ba yawa yawa ba sai a harami ba yawa tunda aka ce ai gashi ai ya faɗa fil hilli wal haram mu nan duk inda muke ai hilli ne tunda ba cikin harami bane yawa don haka sai yake cewa kuma har yanzu ina ne yace wa amara salawatullahi wa salamuhu alaihi bi qatlil kilabi annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon lamari a madina ya bada umarni duk inda aka kare ma a kashe shi to daga baya ya hana wannan yace a kyale su yace innaha ummatun min al-umam sai waɗanda wancan da aka ambata al-kalbil aqur mai kashe mutane ko kuma mai cizon mutane yawa wannan a dunkule na gaya mana malamai sun tattauna akan matsala tana da tsawo sosai da littafai da malamai suka yi rubutu akai akan wannan matsala asalin wannan magana mansuka ce da annabi sallallahu alaihi wasallama umarninsa kenan daga baya kuma ya hani ya kyale su cewa a kyale kare indai wanda ya halatta ayi amfani da shi din ne cikin wadancan abubuwa da muka ambata. Wa qala, har yanzu kuma yana cewa maniqtana kalban, duk wanda ya sai kare ya mallake shi, shine iqtana, ka mallaki abu, ka sa kudi ka sayo abu ka mallake shi. La yughni anhu zar'an, wanda baya wadatar da shi daga gona, ma'ana ba mai amfani a gona ba. Wala dar'an, ba kuma mai kare masa hantsa ba, ma'ana mai gadin dabbobinsa ba, shine abin da ake ko mai kiwo. Dar'a dama ana nufin hantsa, yawa wanda ake sa shi domin yayi gadin dabbobi wajen kiwo. A nuqisa min amalihi kulla yawmin qiratun, ko naqasa min amalihi kulla yawmin qiratun. To qirati guda daya, a wata riwayan qiratani, yawa qirati daya zai ragu daga cikin aikin sa kowace rana. Inda ya samu kare ya aje shi ba dan wannan irin amfanin da shari'a ta umarni ba, dan Allah kage me amfanin kenan mutum hulda kullun kare ya aje wani kare ana ta san sa, ana kaunar sa, ana ta wani jan sa a jiki. Asali kare ba na wannan irin abun bane, gadin nan yayi ma gadi shikenan ya isa. Amma wata hulda ta kusanci da wani rairaya sa da menene wannan, duk ba cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai baka taba ji an ce ga wani mutumin kirki yana yawo da karansa ba, ko ba haka bane? Ko kaga wani malam wani da karansa, ko na
wani malam ji hatta ka kawo da
kafin na
gidansa
ko daki na dangata sai a sake shi na to ai ya saman musu wani wuri ba a cikin gidansa ba, wannan shine daidai yawa. Saboda sa shi a cikin gidan zai shiga cikin wannan ka'ida ta cewa sai dai idan, kamar yadda malamin suka ambata cewa in har asali da ma an kawo shi domin gadi din ne, to wannan baya cikin wanda zai hana shigowa. Na gaskiya ne dama ai shi waɗannan abubuwa da yake faɗa ba cewa duk inda masu ƙaryar walittaka suke suna wannan ba, ai cewa wannan abubuwan tujadu fi ashkhasin wa yakunu ahaduhum, ana samun wani mutum ɗaya ma daga cikinsu yana kaza, da haka ba wasu face ta sufaye ba. Yau ba haka yi faɗa ba shi ba a littafin, kar a ɗora masa wannan ma'anar. Na'am. Na'am. Na gane zancen ka fa. Ba na zamanin san wai kullun su ma haka suke ba.
An samu daga cikin
su. Shikenan. To a yanzu ma kuma akwai. Ba lalle ya zama sufi ba, amma dai akwai haka kawai mahaukata, ba haka sai a ce wali ba. Ai ba sufi bane. Abin da yake nufi kenan. Sai ga mutum a kasuwa yana cin kazanta yana komai, sai mutane su ce kai ku kyale shi wali ne. Idan ba malaman su yake nufi ba. Yawwa, ka gane wannan, ba malamai yake nufi suna rike kare ba, yana zancen ne su masu amfani da maganar ganin bakon abu a ce alamar wali kenan. To kana samun wasu ma waɗanda irin wannan bakin abubuwan suke bayyana daga gare su, har ma sai ka ga wani ma mahaukaci ne, wani a banɗaki ma yake kwana, amma sai a rika ce masa wali, shi zancensa kenan. Ba cewa yake malaman sufaye suna haka ba. Na'am. To ya zan yi da su? Su ba masu karatu ba, dole abin da ke cikin littafin yake karantawa. Yau da haka wanda yake yana jin karatu yana fahimta shikenan. Wanda komai ya fawa abun fassara, ai kullun abin da muke komai fassara da mu ake bashi. Wannan kuma baya hana ka faɗi abin da ke shi ne dai. Yau. Ai kun fahimci zance na ku? Yau. Dan zaka faɗi abu, wani ya ce to ka ji su ma suna cewa ana cewa kaza da kaza, ai wannan kuma ba shi bane, shi kullun kai na zance ne da mai hankali wanda ke sauraron ya fahimci abu. Amma in kullun la ilaha illallah zaka faɗa, saboda bai yarda da kai ba, wani bai yarda da kai ba, sai ya ba ta wata fassara daban, ya ce baka faɗa daidai ba. Yawwa, wannan ba ruwanka da shi. Sannan yake cewa wa qala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tashabil mala'ikatu rufqatan ma'ahum kalbun. Yawwa, mala'iku ba sa abokantar ba sa tare da wata tawaga wanda yake akwai kare ma tare da su inda shi da ma su daban ba in ba za su bi ku ba ma dan haka ba ruwan su ma da ku sai mala'iku da suke rubuta ayyuka wannan shi ma muslim ne ya ruwaito shi hadisi ne sahihi وقال هرين زينة شوى وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله إذا كريل اللجيء أتكين مزبين تينكو كون الوا كون أبنتي تويوانكي شي سبع مرات سو بقوي إحداهن بالتراب ليدك أتكين ونن وانكي بقوي دين يذما واتو أقوي كسا أتكين معنى أسا كسا أوانكي ونن حديثة دمون سنسو أباب فيكو وصو لك أتكين سو أبن ديسا ديكا وصو أنن شيني أنا سامن وطن دا ake tsammanin waliyai ne su saboda wani abun mamaki da suke yi kawai saboda gashi kuma suna tare da wannan kazantar da shari'ar mu ta tabbatar da kazanta ce yawa to duk me yin wannan ba a gane alamar walittaka ta hanyar wannan abun da yake wannan abun da yake baya nuna cewa waliyi ne ko menene yake aikatawa abun ban mamaki abin da ake gane waliyi da shi kamar da zamu zo mu gani shine bin sa ga Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aikin kirki to sannan yace wa qala ta'ala Allah madaukaki yace wa rahmati wasi'at kulli shay'in fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun al ladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللهم أكينا شوى ورحمتي كما رحمتا وسعت كل شيء تايل وتكون أبو دك أبو تود رحمر اللهم أكي كنسا باب أبن رحمر الله باتا تباشي mai rai da mara rai duk yana cikin rahmar Allah ba dan rahmar Allah ba da bamu rayu ba abincin da muke ci shike bamu komai daga rahmar Allah ne yace fasa aktubuha kuma zan rubuta ta in wajabta ta ta sami alladhina watu lilladhina yattaquna masu tsoron Allah wai utuna zakata kuma masu bada zakka walladhina hum bi ayatina yu'minun kuma masu imani da ayoyin inji Allah subhanahu wa ta'ala su waye الذين يتبعون الرسول النبي الأمية وأن دسكي بن من زنن النبي ننكم أمي وأن دبايا ربوتو بايا كراتو بعدن جاهل تيبا يوى الذي يجدونه مكتوبا عندهم وأن دسكي سامن سأربوت أولنسو في التوراة أتكين التورة والإنجيل أتكين إنجيلة أن أنبتسو ننسى وأن ينكي تبتر منا lalle tabbas tabbata hakika Allah madaukaki ya ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura da injila babu wanda ya isa inkarin wannan ko ka duba attaurar yanzu baka gani ba ko ka duba injilar yanzu baka gani ba to abinda tabbas zaka faɗa shine wannan injilar wannan attaurar ba ta gaske bace mun fahimci wannan yawa amma tabbas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura da injila bal sahabbansa ma gashi an ba mu labarin Allah madaukaki ya gaya mana tabbas nassun qur'ani cewa da siffofin su ga sunan a cikin attaura da injila suna sujada suna neman yardar ubangiji alamar annabin karshe kenan da mabiyansa yawa to sai ce ya amuruhum shi wannan annabin ya amuruhum yana umarta su bil ma'rufi da aikin alheri abinda shari'a ta yadda da shi ta san shi wayan hahum anil munkar kuma yana hana su daga mummunan aiki wayuhillu lahum at-tayyibat kuma yana halatta musu abubuwa masu tsarki wannan shine asalin abinda yasa ya kawo wannan ayar saboda duk maganar da yake magana ce akan a nesanci abubuwa masu kazanta kuma sannan duk mutumin da yake talabbusi da kazanta da najasa da hulda da ita to ba zai zama waliyin Allah ba mun gane to sai yake cewa Allah madauki ya fadi wa yuharrimu alaihimul khaba'ith shi manzan yana haramta musu al khaba'itha miyagun abubuwa munana masu kazanta wa yad'u anhum israhum kuma yana sauke musu nauye-nauyen su wal aghlal allati kanat alaihim da kuma kukumi dake kansu mana yana zancen nauyin shari'a shari'o'in at-taura a gun yahudawa shari'o'in injila a gun krista shari'o'i ne masu wahala babu shari'a mai sauki sai ta musulunci siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo da musulunci ita ce yana saukakewa mutane nauye-nauyen shari'a masu wahala yana kawo musu shari'a mai sauki shine abin da ke fadi anan yawa sai ce falladina amanu bihi to bari ku ji wanda duk suka yi imani da wannan manzon kuma annabin kuma ummi wa azzaruhu kuma suka girmama shi wa nasaruhu suka taimaka masa wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ahu kuma suka bi hasken nan da aka saukar tare da shi wannan ya nuna mana alqur'ani menene haske ne nassin qur'ani yawa kuma suka bi hasken nan da aka saukar masa ula'ika humul muflihun wannan sune masu cin nasara Allah ya sa mu cikin masu cin nasara ashe kenan mai cin nasara ba zai zama mai hulɗa da kazanta ba ko yana cikin waɗanda ke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen barin waɗancan abubuwa to shine mu ci gaba sai yake cewa fa idza kana ash-shakhsu to idan mutum ya zama mubashiran lin najasati yana rungumar yana hulɗa da yana taba a harkokinsa na yau da kullum da najasa wal khaba'ith da kazanta allati yuhibbuha ash-shaytan wanda shaytan ke so aw ya'wi ila al-hammamati ko kuma a ce makwancinsa ma bandaki yake kwana wal hushush da kuma wato bayan gida inda dai ake bayan gida allati tahduruha ash-shayatin wanda shaytanu nan ne makwancinsu su ma su je su kwana tare da shaytanu da waɗannan mutane aw ya'kulu al-hayyat ko yana cin maciji wal aqaribi ko yana cin kunama waz zanabir ko rina wa adhanil kilabi da kunnan kare allati hiya khaba'ith wa fawasiq wanda waɗannan dabbobin miyagu ne kuma fasikai aw yashrubul bawl ko yana shan fitsari wa nahwihi minan najasati daga najasa allati yuhibbuha ash-shaytan wanda shaytan ke so aw yad'u ghayra Allah ko kuma ya roki wani Allah ya ce ya wane wanda ba Allah bai roke shi ya masa wani abu fa yastaghithu bil makhluqati yana neman agajin wani wanda ba Allah ba a nemo shehu wane ko wane ne malam wane ko kuma aljani wane ya taimaka yayi kaza wa yatawajjahu ilaiha yana fuskanta su yana roƙon su aw yasjudu ila nahiyati shaykhihi ko ya dubi inda shehin sa yake ya fadi masa sujada wala yukhlisu ad-din li rabbil alamin ba kuma ya tsaftace ya tsantsance addini ga ubangijin talikai aw yulabisul kilab ko yana zama tare da karnuka awin niran ko wuta aw ya'wi ila al-mazabil ko yana komawa bola nan ne makwancinsa wal mawadi'un najisa da wuraren najasa aw ya'wi ila al-maqabir ko makwancinsa shine makabarta wala siyama ila maqabir al-kuffar musamman ma makabartar kafirai min al-yahudi wan nasara aw al-mushrikin na yahudawa da krista da mushrikai aw yakrahu sama' al-qur'an ko kaga baya san ya saurari al-qur'ani aw yanfuru anhu ko yunaffiru anhu ko yana gudun qur'ani ko yana kore mutane daga bin qur'ani wa yuqaddimu alayhi sama' al-aghani yana fifita sauraren kida akan wato sauraren qur'ani wal ash'ar da sauraren waqe-waqe wa yu'thiru sama'a mazamir ash-shaytan yana fifita sauraren kada-kade na shaytan ala sama'i kalamir rahman kan bisa sauraren maganar ubangiji mai rahama yace fa hadhihi duk waɗannan abubuwan da na ga maka alamatu awliya ash-shaytan alamomi ne na waliyan shaytan la alamati awliya ar-rahman ba alamu ne na waliyan wato Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ba kun ga dama asalin littafin mu akan me al-furqan bambance abinda ke bambance maka tsakanin awliya ar-rahman da kuma awliya ash-shaytan yau don haka duk mai waɗannan abubuwan mai wannan sifofin ba zai zama ka ɗauke shi ka sa shi cikin waliyan Allah ba inda yana wannan gashi nan duk sifofin nan dai mun ji su yawa da kyamar alqur'ani da bauta wani wanda ba Allah ba a fifita abinda yake ba qur'ani ba akan alqur'ani wani ya ce wai shi in yana jin qur'ani sai ya ji wani iri amma in yana jin music wai daɗi wato akwai wasu abubuwan in ka faɗe su wani ma sai mamaki a cikin ihya ulumuddin gazali abu hamid al-gazali wanda na taɓa mana magana a kansa ba sau ɗaya ba a cikin littafin nan abun mamaki yana faɗar cewa sauraren music kiɗa wannan wai yana da wata nagama mai daɗi da ƙur'ani ba shi da shi kage idan mutum ya samu irin wannan magana ce to ba shi gazali ma ya faɗa to in gazali ya faɗa shikenan kuma sai ka ɗauka sai ta zama shari'ar Allah maganar Allah fa ko da wasa shi yanzu ka same shi a matsayin sa nan malami da me zai ta yi wani tawili zai kawo maka wata falsafa ne da me tunda ma malamin falsafa ne ya ƙware a kanta ya kawo maka wasu lunguna ya ce ai dama kaza ne mun faɗi kaza ne saboda kaza ku ba ku gane wannan mu shari'ar Allah ba ai mata haka. Yawa ba dama ka ce wani abu ya fi alqur'ani kuma ya zama maganganun taka za a karbe ta. To irin waɗannan maganganun suna nan da yawa yanzu, hatta waɗancan masu akwai wani malami abin nan Abu Talib al-Makki. Abu Talib al-Makki yana cikin mutanen, ana ce masa Makki ne, da a dutse ma yake zaune wani wuri, sannan ya sauko ya shigo Makka, shi ne ake ce masa al-Makki. Shi ne mai littafin Qutul Qulubi, shi ma ya hulɗa da maganganun sufaye ya riƙe su. Wata rana yana zaune yana mutane magana, sai yake wata magana yake cewa kun ga duk musifar da muke ciki, to ba musifa da ta kai musifa irin shi kansa mahalicci. Daga ranar nan mutane suka watse suka rabu da shi. To su waɗannan irin mutane masu harkar tasawufin nan suna da irin wannan maganganun, sai su kwantara maka wani zancen da zaka rasa duniya duk inda zaka sa shi ka rasa inda zaka sa wannan magana. To kuma sai su ce wai suna da wani abu da suke nufi, ba wannan din kai da ka ji ba. Ai kamata a nesanta kunnanka daga jin wannan rashin hankali, ko ba haka bane? To kuma sannan kai zaka zo ka ce wannan magana baka yadda da ita ba, sai a ce kai ne maƙiyin manzon Allah. Ku duba fa wannan kuma magana ba ta manzon Allah bace, da maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama, dama sai a tsaya a saurare ta. Kuma sai shi ne za a zo a ce ma to tunda annabi ya faɗi abu kaza. Yanzu in kana karanta maganganun malamai a wurare da yawa, ai za ka ji cewa wannan maganar, sai a ce wannan magana ya kamata a yi mata tawili. Me yasa ake cewa a yi magana tawili? Saboda asalin maganar mutum ana duba manhajinsa ne. Na sha gaya mana wannan maganar, in kana son ka yi adalci mutum, kafin ka yi masa hukunci mutumin banza ne ko mutumin kirki? In ka san asalinsa mutumin kirki ne, to ran da kake karanta wata magana sai ka ga wata magana tasa da yake ba daidai ba, to karka wato halaka shi baki ɗaya ka ce wannan mutumin lalatacce ne ya halaka. Babban abin da zaka shi ne, abin da muka sani a kansa shi ne manhajinsa gaskiya mai kyau ne, amma wannan maganar kuskure ce. Ka ga wannan ai ka yi masa adalci, ko ba haka ba? Ya kuskuren ka faɗa. Amma wani lokacin sai ga muga mutum an san shi mutumin kirki ne, amma saboda ya wata magana guda ɗaya shikenan sai a lalata gaba ɗaya, ba shi da amfani komai nasa. In malami ne an daina saurarensa kawai saboda ya taɓa faɗin kuskure guda ɗaya. Amma idan mutum dama an san shi akan kuskuren yake, manhajinsa ba mai kyau ba ne, in ya faɗi wani abu marar kyau za a yi mamaki har a zo a ce za a yi masa tawili? Yawwa. To in ka ji ana tawili, to dama ana tawilin maganar mutumin kirki ne inda ya kuskure, sai a ce Allah wannan kuskure ne, ko kuma abu kaza yake nufi. Amma an da dama in dama an san shi kullun zancensa irin waɗannan ne, ba ka buƙatar kai masa tawili. Shi yasa za ka ga waɗanda suka karanta wannan harkar, kamar su Ibn Taymiyyah, su Ibn Qayyim, suke rubuce-rubucensu da suka yi. Akwai malamai mutanen kirki da suka faɗa irin wannan harkar maganganun sufaye ɗin, to da suka tashi musu sai su yi musu tawili mai kyau, su ce la Allah alaƙarsu da waɗannan mutanen ta sa suka faɗi kaza, ba lallai ya zama cewa wannan abun kaza suke nufi ba. Don haka hukunci akan mutum ba a yin sa haka da gaggawa, amma magana in ya faɗe ta ko wane ne shi, in ba daidai ba ce za a ce wannan maganar ba daidai ba ce, sawa'un shi haka yake nufi ko ba haka yake nufi ba. Da fata mun fahimci abu. Yawwa. To Allah maɗauki ba mu adalci, sai mu tsaya nan, dama wurin tsayawa ne, kuma za mu tashi in gurin ta'aliƙin da malam Salih Ali Sheikh yewa wannan magana ɗin. Allah subhanahu wataala ya ƙara tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai. Waɗannan al'amura da muke bayyana su, maƙasudin bayyana su shine la'alla insha Allah akwai sa ran wani zai ji ya ce haƙiƙatan wannan abubuwan haka suke, kuma sannan shi da ubangijinsa ya tatanazu'i tsakanin zuciyarsa da kansa, ya bi ne ko kada ya bi. Dama kullum faɗin gaskiya a haka yake. Yawwa, ba kai da kuma yadda za ka yi, amma lallai a faɗa wa mutum gaskiya, la'alla wannan abun ya taimaka masa ya yi tunani tsakaninsu da Ubangiji, ya bar abin da ke shi ne ba daidai ba, ya koma abin da ke shi ne daidai. Kullum kiranmu shi ne a zo ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam binta ko ba ba zai zama laifi ba, ita ce asalin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yawwa, ba zai yiwu an ruɗe mutane, an kawo musu musulunci a birkice a juye baibai, taimakon mutane ake a gaya musu cewa wannan abun fa ba haka yake ba. Yau ba shi ne musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba, ba wai ƙin waliyai ake ko zagin waliyai ba, a'a, waliyai na Allah waliyan mai rahama wajibi ne akan kowane mumini ya so su. Yawwa, amma kuma ba wai alamar su ita ce waɗannan abubuwa da ake faɗi, abu wannan yayi abun mamaki, wannan yayi kaza, wannan yayi kaza ba, koda ya saba wa Allah. Dole wali ya zama shine a gaba a sahun farko wajen da'a ga Allah, kamar yadda Allah madaukake ya faɗi a hadisin Qudsi din can da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratu alayhi. Waɗannan abubuwa sune ka'ida. Mutum ya zama yana farilla, yana nafilfili, yana san Allah, yana san manzon Allah, a kawo masa cewa annabi yana kaza yayi sha'awa ya ji dadi, ba a ce masa annabi yana kaza bai ce ku rabu da mu ba ruwan mu da wannan abin naku. Wannan ba magana bace ta mai hankali. Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan hanyar daidai, hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wataala ya kimsa fahimta mai kyau a zuciyar duk mutumin da bai fahimci sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Allah ya fahimtar da shi. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.